sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Alhamis 25 ga watan Maris shekara ta 2021, wanda kuma yayi daidai da karfe 11 na safiya a nan gundumar Colombia. Wanda ni Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin gabatar muku da shirin namu. Kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, rigimar da ake yi kan rigakafin COVID-19 da kamfanin AstraZeneca da jami'ar Oxford suka kirkiro tare ta da wani sabon salo. Dakatar da amfani da rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer da BioNTech da yankin Hong Kong ya yi ba zato ba tsammani ya kasance wani ƙarin cikas ga shirin rigakafin. Sannan an shirya shugaban Amurka Joe Biden zai fuskanci tambayoyin 'yan jarida a yau dinnan Alhamis a fadar White House a taron manema labarai na farko tun bayan da ya zama shugaban ƙasa.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanni kuwa za ku ji kowa ne ne shagon gwamnatin tarayyar Najeriya akan wasu zunzurutun kuɗaɗe da ake zargin an biya ba bisa ka'ida ba.
Zaɓi biyu ne, wa'in ma kai amfani da ƙarfin kulli wato in kai sun dandane kenan, ko kuma kai amfani da ƙarfin iko irin mu'amala aiki na kujera ta hukaru ba da wani umarni.
Wani sabon hari da 'yan bindiga suka kai na cike da ban mamaki a jamhuriyar Nijar.
Inda suka motsa, duk inda suka komi suka yi suna da labari, akwai waɗanda ke ba su labari.
Baga duk waɗannan rahotanni da labaran duniya, muna tafe da shirinmu na lafiya uwar jiki, wanda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rigimar nan da ake kan yi kan rigakafin COVID-19 da kamfanin AstraZeneca da jami'ar Oxford suka kirkiro tare ta da wani sabon salo da daren jiya Laraba, bayan da masu rigakafin suka fito da wani sabon bayani kan ingancinsa. Bayaninsa na yanzu, wanda ya ta'allaka kan gwaji na matakin ƙarshe da aka yi kan mutane 30,000 a Amurka, ya nuna cewa zubi biyu na rigakafin na da ingancin kashi 76 cikin 100 wajen magance yanayoyin da ke tafa da cutar corona. Alƙaluman ingancin na yanzu sun sha bamban da wanda waɗannan manyan masu harhaɗa magunguna na Burtaniya da Sweden suka bayyana ranar Litinin, da ke nuna cewa rigakafin na da ingancin kashi 79 cikin 100 wajen yaƙar cutar. An shiga shakku 'yan sa'o'i daga bisani, bayan da wata muhimmiyar cibiyar sa ido ta gwamnatin Amurka DSMB a takaice ta ce ba mamaki kamfanin harhaɗa magungunan na AstraZeneca ya yi amfani da wani shafaffen tsohon bayani. A halin da ake ciki kuma, dakatar da amfani da rigakafin cutar COVID-19 na kamfanonin harhaɗa magungunan Pfizer da BioNTech da yankin Hong Kong ya yi ba zato ba tsammani ya kasance wani ƙarin cikas ga shirin rigakafin, wanda tunima ke fuskantar kokonto daga jama'a. Jiya Laraba, yankin na Hong Kong ya dakatar da amfani da rigakafin na su Pfizer, wanda wani kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar China mai suna Foreign Pharma ke rabawa, bayan da aka ga rashin inganci wajen shirya magungunan a kwalaye, inda aka tarar wasu ma a buɗe suke, yayin da wasu kwalabe kuma ke tsage. A halin yanzu dai, 'yan yankin na Hong Kong za su iya samun rigakafin Sinovac ɗin China ne kawai, wanda aka ce yana da ingancin kashi 62 cikin 100 ne kawai, saɓanin na Pfizer ɗin mai ingancin kashi 97 cikin 100. An daɗa shiga damuwa game da rigakafin China na Sinovac ne, tun bayan da wasu mutane 7 da aka musu rigakafin suka mutu. An shirya shugaban Amurka Joe Biden zai fuskanci tambayoyin 'yan jarida a yau ɗin nan Alhamis a fadar White House a taron manema labarai na farko tun bayan da ya zama shugaban ƙasa a watan Janairu. A yayin da Biden ya maido da hira da manema labarai na kulle yomin da sakatariyar yaɗa labaransa, tare kuma da ansa tambayoyi a wasu yanayoyi na daban, shine shugaban kasa na farko cikin tsawon shekaru 40 da ya dau irin wannan lokaci mai tsawo ba tare da kiran taron manema labarai na tambayoyi da amsoshi a hukumance ba. Wannan wata dama ce ta yin magana da Amurkawa kai tsaye a tsawon zaman hirar kai tsaye ta wajen ku yan jarida, abinda sakatare ya da labaran fadar White House John Psaki ta gaya wa yan jarida kenan ranar Talata. Ga dukkan alamu, Biden zai fuskanci tambayoyi kan wasu batutuwa da dama na cikin gida, ciki har da harbe-harben da aka yi a Georgia da Colorado, halin da ake ciki kan iyakar Amurka da Mexico, da kuma matakan da gwamnatinsa ke daukawa kan cutar corona.
Yanzu kuma bar mu je ga rahotanmu na farko. Wasu rahotanni a Najeriya na nuni da cewar ministan shari'a Abubakar Malami da shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa Farfesa Ibrahim Gambari da ministan kudin Najeriya Zainab Ahmad Shamsuna sun yi karfan kafa wajen tilastawa babban bankin kasar biyan wasu makudan kudade da suka kai kimanin naira biliyan 133 ba bisa ka'ida ba ga wasu kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane, duk kuwa da rashin amincewar shugaba Muhammadu Buhari da gwamnonin kasar. Na tuntubi Abubakar Malami, ministan shari'a, a game da wannan ikirarin, sai ya ce:
To, Dokta, idan kana magana ta tursasawa game da mu'amala aiki irin na gwamnati, zaɓi biyu ne: wai ma kai unhwani da ƙarfin kulli, wato in kai dandane kenan, ko kuma kai unhwani da ƙarfin iko irin na mu'amala aiki na kujera ta fuskar rubuta ba da wani umarni. Saboda gaskiyar magana ita ce, idan har zargi ya zo makamancin wannan, ina ganin idan za ka yi ma mu'amaloli adalci shine in ƙarfin kulli ne aka yi unhwani da shi, to ka ba da bayani akan in aka yi unhwani da ƙarfin kullin da in tursasawa na cewa kai mutum ya yi ko ya bari. Idan mu'amala ta takarda ce akan tsari irin na mu'amala aiki irin na gwamnati, ka ba da wata takarda wadda ta nuna cewa an yi unhwani da dama irin ta kujera domin biyan wata bukata. Amma abin da gaskiya lamari ta fuskar mu'amaloli irin na ayyuka shine, musamman idan ana magana a biya taro da kwabo, to ba ka yanke hukuncin tursasawa ko yin unhwani da ƙarfin kulli ko yin unhwani da wata dama ba tare da ka ba mutane kyakkyawan bayani ba. Amma da abin da nake cewa a wannan magana ƙarya ce, tsagaronsa ba ta da tushe, ba ta da makama. Na yiwuwa zaɓi ne irin na abokan jayayya waɗanda ke da sha'awa na ƙoƙarin zubar da mutuncin al'umma, zubar da mutuncin ofishin attorney general da ofishin ainihin chief of staff domin cimma biyan buƙatu kansu. Amma dai wannan da'awa ta unhwani da ƙarfin kulli tursasawa ba ta da tushe bale makama.
To, idan ka ce haka, ai, rahotanni suna nuna cewar ai shi kanshi shugaban kasa bai da masaniya akan waɗannan kuɗaɗe da kuka sa aka biya, ko kuma su ainihin ƙungiyar gwamnoni ta Najeriya su ma ba su da, ba su yadda da aka biya wannan kuɗin ba, wannan ya zama na cewar ba gaskiya bane suna da masaniya har shi kanshi shugaban kasa?
Suka ambaci waɗanne takardu na umarni, suka ambaci wani takardu na ainihin tursasawa. Baka yanke hukunci masaniya ko rashin masaniya shugaban kasa ko unhwani da ƙarfin kulli ko tursasawa ba tare da ka bayyanar da ainihin takardu waɗanda ke nuni zuwa ga wannan ba. Waɗanne takardu ne suka gabatar a gare da ke nuni da unhwani da ƙarfin kulli da tursasawa da cimma biyan buƙatun kai, shi ne abin tambaya. Ba na iya yanke ma hukunci a cikin irin wannan har sai ka nuna min waɗanne takardu ne suka yi nuni akan irin wannan zargi da kake magana akan shi.
Rahotanni sun nuna cewar a watan Janairu na wannan shekarar shugaban kasa ya ba da umarnin cewar kada a biya wasu kuɗaɗe wanda ake umfani da wannan hujjar kan cewar shi ya ba da umarni kada a biya, amma kuma yanzu gashi an ga an biya.
Kana da wannan takarda wadda ta yi ma ofishin attorney general umarni na cewa ainihin yayi ko ya bari dangane da wannan mu'amala da kake magana? Ba ne da wani labarin wata takarda yayya wadda daga chief of staff ko daga ofishin shugaban kasa ko daga ofishin gwamna na central bank wadda ke da nasaba da biyan kuɗi ta huskar umarnin attorney general a watan January a wannan shekara zuwa yanzu. Saboda haka abinda ansa da nake kokarin in bayar akan wannan shine wannan zargi ba gaskiya bane.
Ministan shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami, don samun cikakken bayani a game da wannan batakalar sai ku ci gaba da bibiyar sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, kwana guda bayan da wata zanga-zanga ta yintsi ta sa titunan biranen Myanmar da dama suka zama kufai, masu zanga-zanga sun fito gaba gadi a yau dinnan Alhamis a ci gaba da nuna rashin yadda da gwamnatin sojojin da suka yi juyin mulki. Akwai rahotanni nan da can da ke nuna cewa sojoji sun yi amfani da ƙarfin tsiya wajen tarwatsa masu zanga-zanga a biranen Maulawi ne da Fa'an duk a kudu maso gabashin ƙasar. Sojoji kuma sun tunkari masu zanga-zanga da ke makoki a faɗin ƙasar, yayin da rahotanni ke nuna cewa an bindige aƙalla wani mutum har lahira. 'Yan rajin demokaradiyya sun kira jama'a da su zauna a gida kuma kar su yi mu'amalar kasuwanci sam-sam jiya Laraba, wanda wani sabon salo ne da aka bullo da shi saboda kauce ma irin matakan da sojoji ke ɗaukawa masu daɗa yin muni tun bayan da sojojin suka hambari shugaba Ansa Suci da mukarrabanta daga mulki ranar 1 ga watan Fabrairu. A ƙarshe, hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA za ta yarda a buga wasa tsakanin ƙasar Haiti da Belize na shiga gasar ƙwallon ƙafa ta duniya a birnin Port-au-Prince a yau dinnan Alhamis. Bai dade ba da muka samu bayanai masu tabbatar da cewa za a yi wasan da Haiti gobe, a cewar wani bayanin da aka buga a shafin Facebook na hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Belize a jiya. FIFA ta tura wasu ƙwararru kan harkokin tsaro zuwa Haiti ranar Talata don yin nazarin halin da ake ciki, bayan da wasu mutane ɗauke da makamai bisa babura suka yi garkuwa da motar da ke ɗauke da 'yan wasan ƙasar Belize jim kaɗan da isar su ƙasar ta Haiti ranar Litini. Al'amarin ya faru ne yayin da suka bar filin jirgin sama akan hanyar su ta zuwa otel, babu dai wanda ya samu rauni.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A jamhuriyar Nijar kuwa wasu 'yan bindiga ne suka kai wani hari a karkarar Anzuru da ke yankin Tilaberi, inda rahotanni ke cewa sun kona makaranta da asibitin ƙauyen Zaban-Zabani tare da hallaka kimanin mutane 7, dukkansu fararen hula, lamarin da faruwarsa ke ɗaurewa jama'a kai a bisa la'akari da dubban sojojin gida da na waje da aka girke a iyakar Mali Nijar Burkina Faso da nufin yaƙi da ta'addanci. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 5 na yammacin jiya Laraba, inda wasu mutane da ke kan babura ɗauke da bindigogi suka yi wa ƙauyen Zeban da ke da'irar Anzuru a jihar Tilaberi zobe, kafin daga bisani su kutsa cikin garin, kamar yadda wani mazaunin karkarar wanda bai so a ambaci sunansa ba ya bayyana min ta wayar telefon.
Wajen karfe 5 da marake muka samu labari da masu bindiga kuma bisa kan motuna suka zo cikin kuma ba shakka da suka zo sun kewaye gari. Da suka kewaye gari kuma al'umma babu mai wanda zai hita, babu wanda zai shiga. Har wajen karfe 6 na marake suna nan ba su ta yi ba.
Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba akan wannan hali, to amma rahotanni na cewa maharan sun kona wata makarantar boko da asibiti, sannan sun kashe mutane 7. Kisan fararen kula wani sabon salo ne da 'yan ta'adda suka bullo da shi a 'yan makonnin nan da nufin haddasa rikicin kabilanci a tsakanin al'umma, kwatankwacin wanda ya ba su damar mamaye arewacin kasar Mali, inji mai fashin baki akan sha'anin tsaro Alkasim Abdurrahman.
Su wannan masu ikirarin jihadi ko 'yan ta'adda sun yi nasara ta haddasa rikici na tsakanin al'ummomi, musamman tsakiyar ƙasar, tsakanin Hilani da Dogon da sauransu. Kuma cikin Burkina Faso sun yi nasara assasa irin wannan rikicin ko da a cikin ƙabilun Hilani kawai. To a Nijar har yanzu wannan nasarar ba su ci ta ba, bisa ɓangaren soji balle har su ɗauki wani ɓangare na ƙasa, kuma balle har magana su gama ƙabilu faɗa. Wannan abubuwa ne wanda ya kamata duka al'ummar ƙasa su fahimci haka, kuma su ci gaba da bada goyon bayan da ya kamata ga gwamnati da jami'an tsaro.
Haɗin kan da ƙungiyoyin ta'addanci ke samu daga wajen wasu ɗaiɗaikun mutane a cikin jama'a ya taimaka sosai wajen yaduwar ayyukan 'yan bindiga a baki ɗayan yankin Tilaberi.
Jami'an tsaro alhamdulillah akwai su, akwai waɗanda aka karo cikin garuruwa, akwai waɗanda su kewayawa suke yi lokaci zuwa lokaci, suna kewaye garuruwa, suna tutayi iyaka su dawo su shiga manyan garuruwa, ƙananan garuruwa. Amma duk da wannan mutanen nan suna da labari, su ma suna bi tsawon sojoji duk inda suka motsa, duk inda suka komi suka yi suna da labari. Akwai waɗanda ke ba su labari lokaci zuwa lokaci.
Shugaban ƙungiyar muryar talaka Voix des Sans Voix Nasir Saidu na ganin ya zama wajibi hukumomi su canza dabarun yaƙi don tunkarar sabon salon da 'yan ta'adda suka bullo da shi.
Dukiyarka a kwashe, kai ma a kashe ka da kai da iyalinka, kenan kaga dole babu wanda ya zama wannan yankin, dole mutane su watsi. Muna gani gwamnati ya kamata ya dauki sabon salo yanda su suka dauki sabon salo. Tunda farin ai jami'an tsaro na suka fada ma su yi kwashe ba daɗi a watsi. Me yanzu in ka diba talakawa ne suke gallaza ma talakawa waɗanda azzama na wuri guda, domin an kawo hari yau an kawo gobe dole kowa ya tashi ya san inda yayi.
Harin na ƙauyen Zeban na faruwa ne kwanaki uku kacal bayan wanda ya yi sanadin mutuwar fararen kula 137 a gundumar Tiliya ta jihar Tawa, ba idan wasu fatake 58 da 'yan bindiga suka kashe a gundumar Bani Bungun yankin Tilaberi a tsakiyar watan da muke ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan bai saurare na biye da mu a satin da ya gabata, mun tattauna da babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya kuma babban likitan alhazai na kasar, Dr. Ibrahim Kana, game da irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona. A yau wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Nasir Adamu El-Hikaya ya tattauna mana ne da shugabar sashen yada labarai ta hukumar alhazai ta kasar, Fatima Sanda Usara, don jin matsayar hukumar kan rigakafin cutar corona musamman ga maniyyata aikin hajjin bana. Ga yadda tattaunawar tasu ta kasance.
Taro ne ma aka yi musamman na malamai don su wayar da kan mutane maganar rigakafin nan da ake cewa ba shi da illa. In ma ya kama za a ce dole sai an yi alhazai, to za a yi musu. Hukumar alhazai ta ce tana tuntuɓar kwamitin gwamnatin Najeriya saboda tabbatar da wannan. Yi mana ƙarin haske kan wannan.
An yi taro da malamai domin a wayar musu da kai akan cewa wannan harkar na rigakafi da ake yi na corona nan ba illa ba ce, domin akwai raɗi-raɗi a cikin jama'a sosai cewa shi wannan rigakafin tana da illa. To ƙasashe da yawa sukan ma sa doka cewa sai masu wannan rigakafin ne za su shiga da sauransu. To idan har ya kasance, domin a lokacin ministan lafiya na Saudiya yake cewa ya kamata a sa duk wanda zai aikin hajji ya kasance ya yi wannan rigakafin, to kaga in dai hakan ne, to dole ko mu sanar wa malamai cewa duk wani maniyyaci ya yi kokari ya je ya dauki wannan rigakafin. Hukumar alhazai ta kasa ba za ta sa kowa ya dauki rigakafin nan dole ba, amma dai shawara ne. Idan Saudiya suka ce ba za a shiga kasarsu ba sai da wannan rigakafin, to dole ne fa maniyyaci ko dai ya dauki allura ko ya haƙura. A lokacin da suka ce a'a ba komai ka shiga ba rigakafi, in kuma har ba a ce hakan nan ba, to ba zai yiwu a ce an yi aikin hajji a Najeriya ba, saboda haka dole ne mai niyyaci ya haƙura. Amma muddin suka sa cewa sharaɗin su ne, to kuma alhazai ta ƙasa ba za ta tsallaka wannan dokar ba, dole ne a tabbatar. So kaga su waɗannan malamai su ne za su taimaka su sanar da jama'a akan muhimmancin wannan rigakafin, wanda na ɗaya ba ta da illa, na biyu tana iya yiwuwa kuma dole ne ya kasance a cikin sharuɗan zuwa aikin hajjin bana.
To da Hajiya Fatima, idan ma hakan ya kama sai an yi hukumar al-Hajiya ko wani taimako ko wani shiri da za ta yi wajen tabbatar da cewa al-Hajiya sun samu rigakafin cikin sauki.
A yanzu hakan ma muna da tabbacin cewa in Allah ya yarda, in har aka tabbatar za a je aikin Hajji, kuma dole sai an dauki wannan allurar. To ba mu da wata fargaba, wannan allurar da muke bukata gwamnati ta riga ta bana alƙawarin cewa mu kawo wannan iya adadin da muke bukata, suna nan a ƙasa za a bamu insha Allah.
Wato cewa an kawo miliyan 4 ne ga duk 'yan Najeriya, wajen mutum miliyan 200 duk ba zai shafi harkar aikin Hajji ba, inda hakan ya zama shine sharadi.
Inda har ya zama hakan shine sharadi, an riga an mana alƙawarin Allah da za a cire mana iya adadin alhazzai da za su je aikin Hajji, da dole sai an yi rigakafi. Muna da wannan tabbacin. Daga nan akwai wadda take wakiltar hukuma a Ministry of Health, ta ba mu wannan tabbacin. Su kansu PTF waɗanda suke harkan corona, su kansu sun ba shugabannin mu tabbacin cewa Allah ya yarda ba za a samu matsala a wurin wannan rigakafin ba.
Hajiya Fatima ya nuna inda mutum yana da niyyar zuwa aikin Hajji, ya aje wa ransa cewa in an nemi allura ba zai bijirewa magana wannan rigakafin ba.
Hakan ne, inda har aka ce za a yi sai an yi rigakafi, to hukuma alhazai za ta tabbatar da cewa duk wanda zai tafi wannan aikin Hajji sai ya yi rigakafi. In ko bai yi ba, za a cire sunan shi a ajiye a gefe sai ranar da ya rigakafi. In shekara mai zuwa ne, in shekara uku masu zuwa ne, in shekaru nawa ne, sai dai idan Saudiya ne suka ce to daga wannan shekaran kuma baka da rigakafin ka shiga, to shine. Amma muddin wannan dokan tana nan, to dole ne sai
Hajiya Fatima, ina san Saudiya da wani irin hali, watakila ko ma mutum ya yi daga ya isa filin ya sauka can, za su yi kirkiro da sabunta wata allura saboda tabbatar da cewa mutum lalle ya yi allurar.
To wannan kuma ya rage dokokin da za su bada akan hakan. To idan suka ce idan ka yi a Najeriya ba za su amince ba, idan ka je can za a sake yi, to alhamdulillah dama shi rigakafin nan sau biyu ma ake yi. Na farko ana yin ta, sai kuma a sake bi na biyu domin ya zama yanda su masana suke cewa yana boosting na farkon ne. So koda a ce mutum ya yi daya a nan sai ya je can suka sake masa, ba laifi ba ne domin ya zama ana boosting ne na farkon, wanda dama a kasan ma ya kamata guda biyu da mutum zai dauka a lokaci. Shi wannan AstraZeneca da vaccine da ya shigo Najeriya su biyu ake daukanta.
Kada dai a sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashin Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu ji ta bakin shugaban kwamitin harkokin kasashen waje na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Adamu Bulkacuwa, kan tasirin rigakafin cutar corona ga shige da fice tsakanin kasashe.
To zuwa yanzu ne ka lura da shi ne a matsayinka na shugaban kwamitin kasashen waje. Allah ya sa Saudiya bata hana 'yan Najeriya zuwa Saudiya ba har yanzu. Ya kike ji a ranka, akwai wani kwarin guiwa cewa bana akwai aikin Hajji?
Kamar yadda shi ambasada bai fito karara ya ce mana za a yi aikin Hajji ba, saboda kasar shi bata yarje mashi yayi wannan furuci ba, yana jira sai hukuma kasarsa Saudi Arabia sun ce a fada wa duniya za a yi Hajji kafin shi ya ambata wannan.
Ga wannan kuma maganan kalubale din nan na coronavirus, wanda aka ce to duka alhazai in ma ba wanda zai iya fita ya je Saudiya sai yana da wannan rigakafin.
Ba haka bane,
to ya aiki?
Ba haka bane, ba kasa a duniyar nan da ta ce ba za ka shiga kasar ta sai kana da rigakafi ba. Ai a cikin America ma misali akwai wanda sun ce ba za su dauka ba, kuma ba hana su tafiya ba. Saboda haka yanzu abin da kawai duniya ta yadda da shi shine ba za ka je wata kasa ba sai ka je musu da tabbacin kai baka dauke da wannan ciwo, an gwada ka, an baka certificate takardar cewa baka dauke da wannan ciwo, kuma an baka takardar nan awa 74 wato kwana uku kafin ka shiga kasar su. Wannan kawai shine yanzu ka'ida na kowace kasa, ba rigakafi ba. Rigakafi ai ba a ce dole bane a kowace kasa ta duniya, ba dole. Amma wasu kasashe kamar misalin Isra'ila, su sun ce a kasar su in kana so ka je wurare ko kai wani abu sai ka nuna takarda cewa lallai an maka allurar nan na rigakafi. Wannan a cikin ƙasa ne kuma abubuwan su ne nasu na kansu, amma na tafiya wasu ƴan wata ƙasa su shiga wata ƙasa ai duka wannan ba wanda ya ce sai an yi allurar rigakafi. In ka lura inda wannan za a yi za ta zama ka'ida na tafiye-tafiye a duniya, da an sa ta a cikin akwai ɗan kati da ake haɗawa na kaman yellow fever da cholera da wasu cututtuka. Kuma wannan ma ba kowace ƙasa ne za su ce ka nuna musu wannan ba, an dai sa ta a ciki ka'ida ne na tafiya in case ƙasashen da suka ce a yi to sai ka nuna musu wannan. Amma so far har yanzu dai ba ƙasar da ta ce sai ka nuna musu shaida cewa an yi maka allurar rigakafi kafin ka shiga ƙasar su, har yanzu babu.
Duka-duka abinda za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma Nasiru Adamu El-Hikaya da ya zanta da muryoyin da kuka ji. Ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Da haka muka zo ga shirinmu na wasiƙun ku masu sauraro da kuke aiko mana ta hanyar saƙon email.
To bari mu fara da wannan sako da ke cewa fatan alheri a gare ku murya Amurka. Na shigo filin naku ne, ina son ku bani dama na miƙa kokinmu zuwa ga ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Mudul, injiniya Muhammad Ali, da ya taimaka ya cika mana alƙawarin da ya ɗauka wa al'umman garin Maida na wutar lantarki don ci gaban sana'o'inmu. Wannan sako ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa, da Allah ku bani dama na kira ga gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kaura. Ya kamata ya dubi matsalar rashin biyan wasu daga cikin tsofaffin ma'aikata 'yan fansho a fadin jihar, ganin yadda akwai waɗanda suka share wata shida ba tare da biyan su ba. Da fatan wannan kira nawa zai kai inda ya dace. Sako na gaba ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce umarnin sake buɗe makarantar kwana guda shida a Katsina da gwamnatin jihar Katsina ta bayar daga ranar Lahadi 28 ga watan Maris domin ɗalibai su ci gaba da karatun shekarar 2020-2021. Abin murna da farin ciki ne matuƙa, domin ilimi shi ne gimshiƙin rayuwa. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. A ƙarshe sai takaitaccen sako daga ɗan mutan Maida Aminu Kano Maida Garko. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, muna addu'a Allah kawo muna ƙarshen masu kisan mutane a ƙasarmu Najeriya, amin.
Ba gaida Baba Yakubu Makeri da wasiƙun masu saurare. Yanzu kuma ga taƙaitattun labaran duniya.
Rigimar nan da ake kan yi kan rigakafin COVID-19 da kamfanin AstraZeneca da jami'ar Oxford suka ƙirƙiro tare ta ɗau wani sabon salo da daren jiya Laraba, bayan da masu rigakafin suka fito da wani sabon bayani kan ingancinsa. Bayaninsa na yanzu, wanda ya ta'allaka kan gwaji na matakin ƙarshe da aka yi kan mutane 30,000 a Amurka, ya nuna cewa zubi biyu na rigakafin na da ingancin kashi 76 cikin 100 wajen magance yanayoyin da ke tafa da cutar corona. Alƙaluman ingancin na yanzu sun sha bamban da wanda waɗannan manyan masu haraɗa magunguna na Burtaniya da Sweden suka bayyana ranar Litini, da ke nuna cewa rigakafin na da ingancin kashi 79 cikin 100 wajen yaƙar cutar. A halin da ake ciki kuma dakatar da amfani da rigakafin cutar COVID-19 na kamfanonin harhaɗa magungunan Pfizer da BioNTech da yankin Hong Kong ya yi ba zato ba tsammani, ya kasance wani ƙarin cikas ga shirin rigakafin wanda ta nema ke fuskantar kokwanto daga jama'a.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma zuwa ɗan anjima kaɗan idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu. Cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, mu kuma ƙarfe 4:30 za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.